صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يومنا يمتن بيرق رمضان هجرة أني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو دادا ريهدو داربئن دبكوي cigaba da karatu mu na tafsiri muna suratul nisa sura ta 4 muna kan aya ta 88
a'udhu billahi minash shaitanir rajim fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasuhum bima kasabu أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
الله سبحانه وتعالى باتن يبين آيوين دا سكا قباتا قمدا سيبوبي دهالاي نسو منافقي saboda mu'minai su shiga taitayin su da kuma taka tsantsan game da lamarin su munafikai kada suna ruduwa suna yaudaruwa da ababen da suke bayyana musu a fatar baki a zukatun su kuma su munafikai din sun kudirce sabanin haka to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana anan nuna cewa to bacin ababen da suka gabata nasifofi da halaye na su munafikai to me ya same ku wani abu kuke da shi na dalili wanda yake nuna cewa waɗannan sun zanto masu imani na gaskiya wanda har hakan zai zama sababi na sabani tsakaninku da juna a matsayin ku na masu imani imani na gaskiya wasu suna ganin cewa waɗannan ai masu imani ne duba ga abin da suka bayyana a fili na cewa sun yi imani din saboda haka sai suka yadda da wannan suka ga cewa to kada a yaƙe su wasu kuma daga cikin mu'minai suka ce a waɗannan ba masu imani bane ba gaskiya suka faɗa ba ba sa bisa imani a tsantsar munafikai ne su kuma la'akari da wasu dalilai da wasu ababe da suke tabbatar musu da hakan to hakan sai ya haifar da sabani aka rabu gida biyu wasu suna ganin cewa kaza wasu suna ganin cewa kaza to sai Allah ya karfafi ya tabbatar da waɗanda suke ganin cewa lalle waɗannan din munafikai ne bisa sifofi da halaye da Allah ya bayyana a ayoyin da suka gabata a baya sai Allah ya tabbatar da cewa lalle su ne suke kan daidai shine famalakum fil munafiqina fi'atayn kuma me ya same ku ne wani abu kuke da shi na dalili da kuka rika a matsayin hujja cewa waɗannan munafikan masu imani ne fil munafiqina cikin sha'ani cikin lamarin su waɗannan munafikai anan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa munafikai bai ce famalakum fiha ula'in nasi ba me ya same ku cikin lamarin waɗannan mutanen ko famalakum fiha ula'il qaumi ko famalakum fi ha'ula'i shirzina sai ce fil munafiqina ko da ya faɗi waɗancan to su din ne munafikan ake nufi, amma sai ya fito da su karara saboda nuni akan cewa lalle su din sun tabbata munafikan ne, tabbas munafikan ne. Sannan kuma nuni akan cewa ba wai ana kin su bane dan zanto wasu mutane, dan zanto wasu kaza. Kiyayyar da ake musu daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, daga kuma sauran masu imani, ba wai kiyayya bace wadda ta kasance li zawatihim wa li ashkhasihim, dan zanto wasu suwane. A'a, wannan kiyayyar ta kasance ne saboda wannan sifa da suka siffanta da ita ta munafirci, ba wai dan zanto wasu kaza ba, ko kasance wasu yan kabila kaza, ko yan gari kaza, ko yanayi kaza. A'a, saboda wannan halayya da suka samu kansu a ciki ta munafirci, to shi yasa wannan hukuncin ya biyo baya a kansu. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Al munafiqun jam'u munafiqin. Idan aka ce al munafiqu, daga ainihin nafaqa yunafiqu nifaqan, to shi an nifaqu wato shine mutun ya bayyana da abin da yake sabanin abin da yake ransa, ka bayyana da baki sabanin abin da yake cikin zuciyarka, to wannan shi ake kira da munafirci. To shi kuma ala maratib, yana bisa matakai. Yayin da ya zanto matakin munafircin mutun ya kai ya bayyana musulunci, ya kudirce kafirci, to wannan kaga shine nifaqun akbar, munafirci wanda yake mafi girma kenan. Wanda kuma ya zama cewa a'a musulmi ne, ya yadda da Allah, ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yana kan musulunci, to amma sai dai mu'amalarsa da ƴan uwansa musulmai yana gina ta akan rashin gaskiya, bayyana musu abin da yake sabanin abin da shi yake ransa. To wannan kaga ya zama nifaqun ne asghar, dangane da in an kwatanta shi da wancan. To da haka sai zamana kenan akwai nifaqun i'tiqadi, munafirci wanda ya shafi kudiri, akwai kuma nifaqun amali, munafirci wanda ya zanto ya shafi aiki. To shine fa malakum fil munafiqina fi'atayn, alhali kuka zanto fi'atayn kurrabu jama'a biyu, wasu suna ganin kaza, wasu suna ganin kaza. Fi'atayn daga ainihin alfai'u ne. Idan aka ce alfai'u shine ar-ruju'u, dawowa, daga fa'a ya fi'u fai'an, kamar inda Allah ce fa'in fa'u, da inda ya ce hatta tafi'a fa'in fa'at, to anan ana kiran aljama'a, wani adadi na jama'ar mutane, da cewa alfi'atu, saboda a tsari irin wannan jama'ar zaka samu akwai wata jama'ar kuma kwatankwacinta, da wata jama'ar kwatankwacinta. To da haka shashinsu yakan komawa zuwa ga shashi wajen tabbatar da wani abun da suka yi tarayya da juna a kansa. To saboda shashinsu yana koma zuwa ga shashi la'akari da wannan, sai a kira ita jama'a da cewa alfi'atu, duba ga wannan ma'ana ɗin. Shi yasa koda anan ma kaga an kawo su mai ɓangare biyu, fil munafiqina sai aka ce mai fi'atayn, inda Allah ce qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Kaga nan ma sai aka batun fi'a din da wata fi'a din, da inda yace qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, dawo ita fi'a da fi'a, saboda takan komawa zuwa ga ragowar wato ainihin jama'atta. Wallahu arkasahum bima kasabu, kuma alhalin Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da su cikin kafircinsu, daman kuma abinda suke kai din kenan, asalin daman su kafirai ne. Sun bayyana wannan ne saboda ainihin munafici, ba wai dan gaskiya ba, dan siri bacci wani abu daga ainihin masu imani. wallahu arkasahum bima kasabu, anan sai Allah yayi amfani da ainishin al-irkas, arkasahum daga arkasa yurkisu irkasan, al-irkasu daga ainishin al-rikisu. Idan aka ce al-rikisu shine raddu shay'i maqluban, wato ka dawo da abu a juye, abinda aka dawo da shi sai zanto a juye a baibai, to wannan shine al-riksu. Asalin sa dai dawowar, wanda wannan shi ya bayu a bayan gida, shi ma aka ce masa me al-riksu, kamar yanda yazo min hadisi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an fi sahih al-Bukhari, ya yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya umarce ni da in zo masa da duwatsu guda uku domin yayi sarki da su, sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Yace sai na samu duwatsu guda biyu, da kuma na ukun sai ya zanto bayan gida ne. A ruwaya ta al-Imam Ibn Khuzaimah a littafinsa Kitab as-Sahih, cewa ainihin rawthatu himarin, wato bayan gida ne na jaki. To da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa hadha riksun, da daga cikin lafuzan hadisin hadha riksun, kamar yadda yake fi sahih al-Bukhari, wannan riksun ne, ma'ana wannan ai bayan gida ne. Me yasa aka ce masa riksun? Saboda ai ya koma shi bayan gida daga abinci zuwa ga me, zuwa ga bayan gida, tare kuma da yanayi na gurbata. To duba ga wannan sai aka ce masa me arriksu, shi yasa ake ce masa kuma me arraji'u, saboda ya dawo daga yanayinsa na abinci ya koma zuwa ga yanayinsa na bayan gida kuma a gurbace. To anan sai Allah yayi amfani da al-irkasu, cewa wallahu arkasahum, wato alhalin Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su, ya mayar da su cikin kafircinsu, wato nuni akan cewa daman su kafiran ne, kuma kan kafircin suke. Waccan da'awa da suka yi ba da'awa ba ce ta gaskiya, da'awa ce ta ƙarya. Sannan kuma dan nuni akan cewa lalle sun tabbata cikin munafurci ne, munafurcin nasu ya kai ƙololuwa wajen muni. Idan da ya zamana cewa suna matsayin munafukai ne, kafirai, to wannan abin da suka yi kuma na yaudara, na bayyana cewa su sun musulunta, bacin kuma ƙarya suke yi, to kaga ya zamana muni ya ƙaru me a kan wancan munin na me, na kafircin da daman a kansa suke yi. To sai Allah ya amfani da al-irkasu, kamar yanda shi bayan gida aka ce masa al-rikisu, saboda ya dawo daga abinci ya koma zuwa ga me yanayi na bayan gida. Kaga a yanayinsa na bayan gida ai ya fi me, ya fi muni akan me, akan yanayinsa na da zanto wasa me abincin ne, abinci ne mai kyau ko abinci ne mara kyau, abinci ne wanda yake lafiyayye ko rababban abinci. To la'akari da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da al-irkasu, nuna cewa lalle munafurcin nasu ya yi muni mutuka kwarai da gaske. Shine wallahu arkasahum bima kasab, alba'u huna ba'u sabab, wato nuni akan cewa abinda ya bayu zuwa ga haka ta kasance gare su ai saboda sababin abinda suka aikata, saboda sababin abinda suka aikata. To bima kasabu, ma anan za ta iya zantowa a matsayin ma ce masdariya, sai ya zanto wallahu arkasahum bi sababi kasbihim, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da su cikin kafircinsu saboda aikinsu, daman na kafircin ne. Ko kuma ya zanto a'a, ma anan ma ce mausula, sai ya zanto wallahu arkasahum bi sababi alladhi kasabuhu, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da su cikin kafircinsu a sababin abin da suka aikata, suka tsururuto, suka samar da shi na ainihin kuduri mara kyau, na ainihin kafirci. To kowanne dai muka ɗauka ma'anar ta ayar za ta ainihin, wato ainihin fito fili, saƙon ya zanto ya bayyana cewa wannan abu ya faru gare su ne a sababin me aikin su abin da suka aikata wallahu arkasahum bima kasab aturiduna an tahdu man adalla Allah shin yanzu kuna nufin shiryar da wanda Allah ya riga ya batar da shi ya tabbatar da bata gare shi cewa zai wanzu akan bata wato nuni akan cewa wannan yunkurin da kuke na kokarin ba su kariya cewa masu imani ne ba zai amfanar da su ba domin Allah ya riga ya tabbatar da cewa batattu ne ba za su karbi shiriya ba wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila kuma dukkan wanda Allah ya batar da shi to ba za ka iya saba masa wata hanya ta shiriya ba ya zanto ya hau kan tafarkin daidai wannan ba zai yiwu ba saboda Allah ya riga ya batar da shi kuma ya zartar da cewa zai tabbata kan bata ne to wannan aya Allah subhanahu wataala yana bayyana mana wani hali da ainihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka samu kansu a ciki shine na sabani game da wasu munafikai wannan yana nuni akan cewa ashe duk matsayin mutun ta fuskar ilimi duk matsayin mutun ta fuskar tsoron Allah wani abu zai iya boyuwa zuwa gare shi ya gina hukunci kyakkyawa akan sa bacin kuma abu ne wanda yake ba daidai ba bisa abin da ya bayyana gare shi waɗannan bangaren sahabban da suka yi hukunci kan cewa masu imani ne kada a yake su sun gina hukunci ne kan abin da yime ya bayyana gare su bisa wasu ababe da suka kalla tare da matsayin su wajen Allah subhanahu wataala kuma hakan ya boyi gare su sannan kuma wasu kuma sukan iya gina hukunci ta fuskar wasu ababe da suka kalla ta fuskar alqara'in wal amarat wasu alamomi da suka kalla sai su gina hukunci cewa ai kazan nan kaza ne kuma sai ya zanto kuma hakan yake ya zanto hukuncin nasu kuma ya tabbata ya zama wato ainihin daidai sannan kuma nuni akan cewa ana tabbatar da hukunci cewa daidai ne ko ba daidai ba ta fuskar me wato ainihin wahayi imma na alqur'ani ko wahayi na ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kaga tare da cewa sun yi sabani da juna amma babu wani wanda ya zargi wani su saboda kowannen su yana hashashin cewa kazan shine daidai amma sai Allah ya saukar da wahayi ya tabbatar da cewa waɗanda suka tafi akan cewa waɗannan munafikai ne su ne suke kan daidai to a lokacin hukuncin sai me sai ya tabbata ya zanto hukunci ne tabbatacce yankakke na daidai domin Allah ya tabbatar da shi subhanahu wataala shine fabalakum fil munafiqina fi'atayn a nuni kuma akan cewa wato shi sabani a kodin shi kokarin me nisan ta su ake yayin da wannan sabani ya afku to sai Allah ya saukar da wahayi dan me dan yanke sabanin cewa to ai dan bangare kaza su ne suke kan daidai kaga shi kenan me sabani ya riga yi me ya riga ya kau kuma wannan nuni akan cewa ashe sabani idan ya afku ana warware shi ne ta hanyar mai wahayi wato littafin Allah ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waɗannan ababe su ne suke warware dukkan wani sabani da su ne ake haduwa a dunkule a cure a zanto abu daya babu abin da yake hada mutane ya gusar da sabani tsakanin su in ba littafin Allah ba in ba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba shi yasa Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذا كنت جائن جاتكين كون أبوتو كما يردشي زواج الله أبن في لتافن الله kuma yarda shi zuwa ga wannan manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to anan sai a warware wannan sabani din sai sabani ya zanto yayi me wato ainihin ya kau ya zanto ya gushe ya zanto babu shi shi yasa kamar yadda ya tabbata min hadithil irbad bin sariya radiyallahu an duk da yake akwai kai kawo a turqinsa a sanid nasa wanda yazo a kitabus sunan lil imam abi daud da jami'ut tirmizi kitabus sunan lil imam ibn majah manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa fa innahu man yu'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira lalle dukkan wanda ya rayu a cikin ku to lalle zai ga sabani mai yawa sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rashidin to ina horon ku da sunnata da kuma sunnar halifofi na shiryayyu ma'ana ku yi riko da sunnata bisa yanda halifofi na suka fahimci sunna bisa yanda suka yi mu'amala da ita ba wai ana nufin cewa suna da wata sunna kuma sabanin me sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan zai zama kenan an umarce ka da abu kuma an umarce ka da kishiyarsa a lokaci daya wannan zai yi kaga ba zai yi ba a ce kana tsaye kuma kana zaune kana ciki kana waje zai yi ba zai yi ba abinda ake nufi yanda suka mu'amalanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen aiki da ita wajen fahimta kuma ku mu'amalance ta a bisa hanyarsu su al-khulafa'ur rashidun to shine abin da ake nufi kaga anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bayyana hanyar da ake bi wajen me wajen warware wato ainihin abin da yake na sabani sannan kuma a wannan aya Allah subhanahu wataala ya nuna cewa shi sabani ba abu bane wanda ake son sa duk da Allah ya riga ya kaddara shi ta fuskar al-qadarul kauni kaddara to amma ba abu bane wanda ake son sa kullun ana kokarin a ga an rage shi ko an kawar da shi duk da Allah ya riga ya kaddara cewa sai an samu wannan sabanin cikin al'umma dole ne akwai kafirai akwai me akwai masu ibadi huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahi ma ta'maluna basir akwai kafirai akwai masu imani wannan kaga sabani kenan sannan cikin su kansu masu imanin nan ma akwai sabani za a samu wanda suke tsantsar ahlus sunna za a samu kuma wanda suke tsantsar yan bid'a to haka su ma kuma kowane bangare sai ka tadda wani abu na san zuciya yana je ya dawo wanda zai haifar da kuma rikici da sabani da rarrabuwar kai to wannan haka abin yake kaddara ce ta Allah subhanahu wataala sai wanda suke ahlur rahmati ma'abota rahama wanda Allah ya datar to sune suke tsayuwa suke tabbatuwa wato ainihin akan daidai ba tare da sabani ba kamar yadda Allah ce walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in da Allah ubangijinka ya ga dama da ya sanya mutane gaba daya sun zanto me al'uba daya abin nufi sun zanto bisa musulunci gaba daya sun zanto bisa me bisa sunna bisa tsantsar wato biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kana nasu ummatan wahida kenan kaga bisa tsantsar tauhidi bisa addini daya to yayin da aka samu sabani aka samu rarrabuwa shine fa ba'asallahu annabiyina mubashshirina wa mundhirin ai kana nasu ummatan wahida fahtalafu sai ka dauko waccan ayat ta suratu yunus wama kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu to wannan sabanin da aka samu tsakanin da juna shine fa ba'asallahu annabiyina mubashshirina wa mundhirin to sai Allah ya turo annabawa halin kasancewa su suna masu yin bushara da gidan aljanna ga masu bi Allah da manzanninsa halin kasancewa su suna masu yin gargadi da gidan wuta ga waɗanda suka saba wa Allah suka saba manzanninsa to shine laja'ala an-nasu ummatan wahida amma wala yazaluna mukhtalifina ba za ku kushe ba kuna saba wa juna sai dai wanda Allah ubangiji ka ijikansu ba a tsayatar da su da tsayuwa shari'a din tsantsar shari'a to wannan kaddara ce ba a kafa hujja da ita ba a kafa hujja da al-qadarul kauni ana kafa hujja ne da al-qadarul shari'i an gane da kyau eh Allah ya hana sabani to dole a nisance shi manzo Allah ya hana sabani dole a nisance shi ba wai za a kalli cewa Allah ya kaddara ba ai kafirci ma Allah ne ya kaddara shi amma ba za ka ba hujja da wannan ba kuma kai kafirci din an gane da kyau haka shan giya sata zina ai duk ababe ne wanda ba su yiwa sai bisa kaddarawa Allah subhanahu wataala amma ba za ka ba hujja ba cewa haka Allah ya kaddara a sai dai ka ba hujja a matsayin cewa eh haka Allah ya kaddara haramun ne kai ta fuskar shari'a kamar yadda ya tabbata fi sahih al-bukhari aka yazo ma a kitabul muwatta'i lil imam malik bin anas bi riwayati al-laythi umar ibn khattab radiyallahu an lokacin da suka doshi ash-sham sai labari ya wuce wa annubata annubata kuma a ainihin ash-sham to sai yake kokarin ya za a yi a juya kar a shiga sai wani yake cewa to yanzu shugaban mu mene zamu gudu ne daga kaddara Allah tunda Allah ya riga ya kaddara cewa annubata ku zamu guje wannan kaddara sai yace zamu gudu daga kaddara Allah zuwa kaddarar Allah ai kaddara Allah ta shari'a ta umarce mu da kare kanmu daga dukkan abin da zai mi zai cutar da mu zai zame mana matsala to da haka mun yi amfani da kaddara Allah ne wajen me wajen kare kanmu daga wannan kaddara kuma wanda take alqadarul kauni sai muka yi riko da alqadarul shar'i to haka lalle sabari abu ne wanda yake abin nisanta abin kuma wato ainihin ja baya daga ainihin ta fuskar rikar asbab da za su bayi zuwa ga rage shi asbab da za su bayi zuwa ga dauke shi gaba daya asbab da za su bayi zuwa ga rashin tasirin sa cikin wato ainihin al'umma domin idan sabani ya zanto yana yawa cikin al'umma to yakan zama sababi kuma na me na karewar al'umma din da rauninta kamar yanda Allah ce wa atiullaha wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ku yi wa Allah ta'a ku yi wannan manzon nasa ta'a kada ku yi ja'in ja kada kuna sabawa juna sai ku kare karfin ku kuma sai ya zanto ya tafi dan haka ku yi hakuri ku jure da matsalolin juna wajen tsayuwa da dukkan kalubalen da za ku fuskanta ya zanto kun tsayu wajen bin Allah da ainihin manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin Allah yana tare da masu hakuri anan ma sai Allah ce ayi da'a ga Allah ayi da'a ga manzo Allah sai ce kuma kada kuna ja'in ja kada kuna sabani domin nuna cewa hanyar dauke sabani shine ita ce me hanyar bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine littafin Allah da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa dukkan wani abu da zai bayi zuwa ga sabani manzo Allah yake me yake toshe wannan kafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yanda ya tabbata fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim wata rana hisham ibn hakim ibn hizam yana karanta suratul furqan sai umar ibn khattab radiyallahu an yaji yana karantawa sabanin yanda manzo Allah ya karanta da shi sallallahu alaihi wa sallam dan haka sai ya kamo shi suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace ya rasulullah wannan naji yana karanta suratul furqan sabanin yanda ka karantar da ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace rabu da shi kyale shi kai karanta sai ya karanta yace haka aka saukar kai ma Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kai ma karanta shi ma ya karanta sai manzon Allah yace haka aka saukar sallallahu alaihi wasallam ya kusar da me da wannan sabani din haka ya tabbata fi sahih al-bukhari daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an shi ma yaji wani yana karanta wani abu na alqur'ani sabanin yanda manzon Allah ya karantar da shi saboda haka suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah ce karanta ya karanta shi ma ce karanta ya karanta sai manzon Allah ce dukkanin ku kun kyautata kun yi daidai kada ku yi sabani domin sabani shi ya halaka da waɗanda suke wato ainihin gabanin ku ya halaka su ya ainihin raunana su to kada ku yi wannan ku nisanci dukkan abin da zai bayi zuwa ga wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to haka ainihin manzo Allah sallam yake kokarin wato toshe dukkan wata kafa da za ta bayu zuwa ga samun sabani. Shi yasa kamar yanda ya tabbata fi sahih al-Bukhari min hadisi Abdullah bin Abbas, lokacin da manzo Allah yana cikin rashin lafiya na bankwana da duniya, zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, sai yace a zo masa da wata kadda zai rubuta wani abu rubutawa ba za ku bata ba a bayansa. To wanda haka sai aka sami kaikawo daga su Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da wasu daga cikin sahabbai, sai manzo Allah ce ku tashi daga wurina, wala yambagi inda tanazu, ja in ja da sabani bai dace wa a gabana, bai dace wa a wurina. Manzo Allah ya tashe su saboda me? Saboda toshe wannan kafar ta sabani, domin ya san cewa barin wannan kafar to kafa ce za ta haifa zuwa ga rushewar al'umma da kuma ainihin karyewarta. Shi yasa duk masu son su rusa al'umma to suna kokarin haifar da sabani cikinta. Idan wannan sabanin ya afku, to ya za a yi kana sabani da mutum kuma ka zanto za a karfe shi? Ai kullun kokarin ka ya za a yi kai me ka rusa shi? To sai ya zanto kun dauke musu aikin da yake nasu ne na rusa ku, sai ku waye gari kuna rusa kanku da kanku, wani lokaci ma da sunan addini, wani lokaci da sunan kaza, wani lokaci da sunan kaza. To wajibi ne a kula da wannan da kuma lura da wannan da kuma kiyaye shi. Lalle sabani akwai shi amma ba dalili bane, ana tsayuwa ne kan abin da yake na daidai, wanda shine littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah yayi bayani cewa Yahudawa sun kasu gida 71 kungiya kungiya, haka Kiristoci su ma sun kasu gida 72 kungiya kungiya, kuma wannan al'ummar tawa da sannu za ku kasu kungiya kungiya har zuwa gida 73. Yace dukkaninku 73 nan kun cancanci shiga wuta in ban da kaso daya, su ne kawai za su tsira. Wanda wannan hadisin ya zo a min hadisi Abi Huraira, kamar yadda yake a kitabu sunan, haka ya zo min hadisi Muawiya, kamar yadda yake a kitabu sunan lil'imam Abi Dawud, haka ya zo min hadisi Anas bin Malik, kamar yadda yake a kitabu sunan lil'imam Ibn Majah, haka ya zo min hadisi Auf bin Malik, kamar yadda yake a kitabu sunan lil'imam Ibn Majah, haka ya zo min hadisi Abdullah bin Amr, kamar yadda yake a Jami'u Tirmidhi, da dai jama'a min as-sahaba da su rawaito shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in banda bangare daya, sabu suka ce waye wannan bangaren, sai yace al-jama'a. Al-jama'a sune mutanen da suka hadu akan littafin Allah da kuma sunnata, wanda wannan lafazin shi yafi tabbatuwa ta fuskar isnadi. Al-jama'a an gane da kyau, kamar yanda yake min hadisi Anas bin da Auf da Muawiya ibn Abi Sufyan, amma min hadisi Abdullah bin Amr da yake a Jami'u Tirmidhi, sai yace su ne wanda suka kasance akan abin da nake kai yau ni da sahabbaina, yau ni da sahabbaina. To wannan lafazin bai inganta ba min haythul isnad, da fuskar isnadi, saboda ya zo ne ta hanyar Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, wanda kuma dha'ifi ne, amma dai ma'anarsa kuma ma'ana ce wanda take mai ainihin kyau. To kaga wanda suka hadu akan littafin Allah da sunna ta manzon sallam, su ne kadai za su tsira, su ne kadai za su tsira. An gane da kyau ba? Wanda su ne al-jama'a ne, su ne al-jama'a ne. Duk da irin su Ibnu Hazm az-Zahiri sun raunana shi wannan karin, kamar yadda yake a littafinsa al-Fasl wanda ya shahara da al-Fisl, haka irin su Ibnu al-Wazir littafinsa al-Awasim, an gane ba? Irin su al-Allamatu Shukani a Fathul Qadir, tafsiru Surat al-A'raf, sun tafi akan raunana shi wannan ƙari din. To amma dai abinda bincike na ilimi ya tabbatar, ya tabbata an gane da kyau ba, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sai dai wancan lafazin shine bai tabbata ba. To da haka ƴan uwa mu nisanci dukkan wani sababi da zai bayi zuwa ga sabani, muna kokarin wato ainihin kusantar da wato ainihin soyayya tsakaninmu da juna, ta fuskar yada sallama, ta fuskar sadar da alkhairi, ta fuskar kyautatawa junanmu zato, da kuma hakuri da yafiya da ainihin kawaici, da kokarin yakar hasada da take zukatan mu game da yan uwan mu. To wadannan abubuwa suna taimakawa wajen yanzanto zuciyarka ta zanto tsaf ga dan uwanka musulmi. To idan zuciyarka kuma zanto haka, to ai ba maganar wani abu kuma na kulli na damuwa wanda har zai haifar ka jime ka ji wani kaikayi har hakan ya bayi zuwa ga sabani. Ko da mas'ala ce ta addini ta faru, kai kana ganin kaza, shi yana ganin kaza, to dalilai al-adillatu shar'iyya su za su warware su tantance menene daidai. Yayin da ya zanto dalilansa sun fi ƙarfi, kaga shikenan. Yayin da ya zanto kuma naka sun fi ƙarfi, kaga shikenan. Sai ya koma zuwa ga abin da yake kai, ba wai dan kai ka faɗa ba, a saboda dalilan da kake da su. Ko kuma ka koma zuwa nasa, ba wai dan shi ya faɗa ba, a saboda dalilan nasa sun fi ƙarfi, su ne tabbatattu. To wannan shi ne abin da yake bayuwa zuwa ga a zauna lafiya, kuma al'amura su tafi daidai wa daidai. To wannan akwai nuni akan cewa lallai a nisanci dukkan abin da yake na ainihin sabani. Shi yasa zamu ga manzo Allah yakan toshe wannan kafa ne, kamar yanda ya tabbata fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim, yace kada ɗayanku ya sallaci al-Asr sai a Banu Qurayza. To da haka sahabbai sai suka tattauna lokacin sallah, suka ce a'a, mu muna ganin manzo Allah yana nufin mu yi sauri ne tunda lokaci ya mu za mu yi sallar al-Asr a inda ta same mu. Wasu kuma suka ce a'a, tunda manzo Allah ce sai a Banu Qurayza, mu anan lalle za mu. To manzo Allah da yeme ba bai zargi kowa da kowa ba, an gane ba? Saboda haka sai ya nuna kowa abin da yeme daidai ne, dan kore me, dan kore sabani sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Haka wannan hadisu Abdullah bin Umar kenan, a ruwaya a sahihi Muslim sai zo cewa kada ɗayanku ya sallaci sallar azhar maimakon al-asr. To wannan la'akari da cewa tunda hali ne na matafiya, kaga akwai damar mai jinkirta sallah ne. To ganin cewa tafiya za a yi, wannan sai bai wasu daga cikin sahabbai ba su yi mai azhar din ba, tunanin su sai su yi mai, sai su hada azhar da la'asar saboda kasancewa su ne matafiya, an ba su wannan dama din. To don haka manzo Allah ya ambaci azhar la'akari ga waɗanda ba su yi mai ba, ba su yi azhar ba. Ya ce la'asar kuma la'akari ga waɗanda mai sun riga sun yi azhar, la'asar din ne ba su yi ba, tunda kowanne akwai damar haka din, an gane da kyau. To haka hadisu Abi Sa'id al-Khudri wanda yake a kitabu sunan lil'imam Abi Dawud da kitabu sunan lil'imam Nasa'i, wasu sahabai guda biyu suka yi tafiya, saboda haka lokacin sallah yayi babu ruwa, da haka sai suka yi taimama suka yi sallah can, kuma sai suka samu ruwa ɗaya, saboda haka sai ya sake alwala ya sake sallah, ɗayan kuma bai sake ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ya sake, lakal ajru marratayn, kai kana da lada rufi biyu, ba wai lada biyu ba, lada rufi biyu, an gane da kyau. Ladan mai kayi sallah da taimama, ladan kayi sallah mai da alwala, sannan kuma ga lada mai lada na ijtihadin da kai, in kai kuskure dama mai za a baka mai lada rufi ɗaya, an gane da kyau. In ka dace kuma mai lada rufi biyu, to kuma ga ladan kayi sallah da mai da alwala kuma. Wancan kuma sai ce asabata sunna, kai ka dace da sunna, kaga wannan Allah ya san kadai irin kuma shi matsayinsa kenan, duk da a isnadin akwai irin magana akai. To amma dai wannan nuni akan cewa wato ainihin kokari ake a toshe dukkan wata kafa ta ainihin sabani. Wannan mas'ala tana da fadi, shine fa malakum fil munafiqina fi'atayn, anan an ambaci munafikai domin nuni akan cewa su ne sababa na dukkan wani sharri, su ne kuma tushen kowace fitina. Duk inda munafiki yake, to zaka samu cewa lalle yana haifar da fitina a wannan wuri din, domin shi da wannan fitinar yake samun ci gaba, yake samun zaman lafiya, yake samun dokaka. Saboda haka munafikai su ne mafiya sharri cikin al'umma, a sakamakon su suna bayyana cewa mai sun yi imani, suna tare da ku a zahiri, amma kuma a batini suna tare da mai, suna tare da kafure, an gane da kyau. To kaga sharrun su yafi sharrun waɗanda su sun bayyana cewa kafuran ne, karara a fili a bayyane. To da haka sharrin munafikai ya dara sharrin hakikanin wanda suke kafurai din, saboda su suna bayyana musulunci da baki kuma kafirci ne a cikin zuciyarsu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. To wannan shine nifaqun i'tiqadi, mutun ya bayyana musulunci ya boye kafirci. To kaga wannan kafiri ne shi mafi muni, sakamakon kafircin sa ya kunshi yaudara kuma ya kunshi cutarwa, irin cutarwa da kafirin da suke a fili karara ba sa yin ta ga ainihin musulmai. Shi yasa koda makomarsu su kafirai a gobe lahira, ta zama na tafi muni akan makomar wanda suke kafira na bayyane. Kamar yadda Allah ce, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Lalle su munafikai suna kasan mafi kasa a cikin wuta, kuma ba za ka iya sama musu wani mataimaki ba wanda zai taimake su ya tsamatar da su daga wannan azaba ne. To wannan nifaqul i'tiqadi kenan. Sai kuma nifaqul amali, munafirci na aiki, wanda ana samun sa ga musulmi kamar yadda ya gabata, kamar aslabtu lakum, wanda shi ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah, sai dai kuma yana mu'amala da ƴan uwansa musulmi a tsari na yaudara, ya rinka bayyana musu abin da yake ba shi ne a zuciyarsa ba. In zai yi magana sai ya musu ƙarya, in ya ɗauki alƙawari sai ya saba da gangan da ganganci ba bisa uzuri ba, in an ba shi amana kuma sai ya ci wannan amana. Kamar yadda ya tabbata min hadisi Abi Huraira fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, cewa ayatul munafiqi falah, alamar munafiki alamomi ne guda uku, idza haddafa kadhaba, idan zai yi zance to zai yi ƙarya, wa idza wa'ada akhlafa, idan kuma ya dauki alƙawari zai saba, wa idza atumina khana, idan kuma aka bashi amana zai ci. Ruwaya min hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As fi sahih al-Bukhari fi sahih Muslim, cewa wa idza khasama fajara, sifata hudu kenan, idan yayi husuma wani sabani ya hada shi da wani to zai yi fajirci, sai yi ƙarya. Duk wanda ya saba da shi to ba zai takaito iya sabanin ba, sai ya kirkiro masa karerai da sharri da kage da jingina masa abin da yake shi ya barranta daga wannan abin saboda wannan sabanin. Dukkan wannan alamomi ne na ainihin munafikai. To shi kuma wannan munafurcin nifaqun amali na aiki, wato tsani ne wanda zai iya kai mutum ma zuwa ga nifaqun i'tiqadi din, munafurcin zuci. Yayin da yake mu'amalantar ƴan uwanka musulmi a tsari na munafurci, tsari na yaudara, to yau da gobe wannan munafurci yana girma yana girma, sai a waye gari Allah da manzansa ma kana musu mu'amala irin wannan. An gane da kyau, ka rinka bayyana musulunci amma kuma kai a zuciyarka ba musuluncin bane, a'a kana amfani da shi ne kawai dan biyan wata bukata taka. To wajibi ne ƴan uwa mu tsarkake zukatanmu daga dukkan sifa ta munafurci, mu zanto mumuni na gaskiya. Sannan kuma al-ikhlasu, wannan shi yake bayuwa zuwa ga munafurci ya zanto ya kau daga zuciyar mutum. Shi yasa munafiki duk inda yake to baka raba shi da aiki na ar-riya'u was-sum'a, duk abin da zai yi to zai yi ne ba don Allah ba subhanahu wataala. To babban abin takeici kuma da damuwa sai ga munafurci a wannan society namu, har ya shigo cikin masu kiran kansu ma malamai masu da'awa. Zaka ga an gina tafiya akan tsari na munafurci, a bayyane kamar ana kira ne zuwa ga Allah, amma mutum kuma yana kira ne zuwa ga kansa. Wanda yake kira zuwa ga Allah shi za a samu yana rigima akan masallaci kuma, dan an gina masallaci yana kokuwa, yana kaikawa, yana sintiri, yana bata dan uwansa almajiri mai karantarwa cewa shi ya cancanta. Kaga wannan yana kira ne zuwa ga kansa, ba kira yake zuwa ga addinin Allah ba. Wanda yake kira zuwa ga addinin Allah shi mai iya cire dukiyarsa ne ma ya gina masallacin ya baiwa wanda ya cancanta ya jagoranta, shi ya zama cikin mamu maimakon ya zama limami. Kaga mai kira zuwa ga Allah kenan. To mafi yawa malaman wannan zamani akan haka suke tafiya. Shi yasa munafici yayyawa musamman society, kalla ya karanta Qur'ani da gaske, ka tadda mutum biyu suna mu'amala, ka samu cewa mu'amala su ta gina akan tsantsar ikhlasi, ta yanda ɗaya daga cikin su in yake banta ba ta ɗaya ma ba zai bata shi ba, ba zai aibata shi ba, zai bashi kariya, yana wahala musamman a society mu na Hausa. Amma ɗauki hakan wayewa da ainihin cigaba. To wannan hakikanin bala'i kenan, mu zanto mutane wanda muke karara bayyananmu da ɓoyenmu haka yake. Lalle kan zaka sha wahala, zaka fuskanci ƙalubale, aiwa da ya fi rigima da mutane, wani ba shi da hakuri, wani akwai zafi. To amma ba za a faɗi cewa me yasa ya rigima ba, me yasa yake da zafin, ai sai a faɗi cewa rashin gaskiya akai, a'a munafurci akai, ƙarya akai, yaudara akai, shi kuma ya ɗauki hukunci akai. To kaga anan abin yabo ne ba abin zargi ba. To amma abin da ake bukata ya lalace, kamar yadda nake munafiki to shi ma ya zama haka, kamar yadda nake mayaudari shi ma ya zama haka. To wannan shi ne wai alamun cewa kai mai zaman lafiya, ka iya mu'amala, wani ai ba shi da matsala, ma'ana ya kware wajen munafurci kenan. Amma wanda ya tsaya kan cewa sai an yi daidai, to wannan mai zafi ne, mai fada ne, bai san zaman lafiya da mutane. To haka ƴan uwa, ba zan to masu jin tsoron Allah, duk abin da za mu yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala. To bayani ne kan wannan ayar bai kare ba, kuma an nuna min lokaci yayi, ko mu takaita haka kawai mu tsallaka ayar gaba. نعم أكار ساكو شي كينا. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم أكويتا مبيكو تو ما شاء الله تو قاوني يا تورو تنبيا سيدي ربوتين ناس ورنا ميكي تيواني
أكوي مغانا دي كارنتا وچا شيف سالم شيف نيكي مغانا تيوا akwai mutane su kawo bayan sahabbai waɗanda yake nuna wasu daga cikinsu irin mutane sun kosa daga cikin sahabbai falala yake tambayar ingancin magana.
Wato yana magana cewa ya ji cewa akwai wasu mutane da za su zo bayan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ya zama da cewa sun fi sahabbai din wato ainihin falala. Shi wannan maganar ta ainihin tabbata? Akwai maganar amma ba bisa yadda kai ka fahimta ba. Akwai hadithu abi Tha'labat al-Khushani wanda yana kitabu sunan lil imam Abi Dawud, haka ya zo a al-Musnad lil imam Ahmad bin Hanbal, da dai jama'a min al-muhaddisin su rawaito shi, duk da akwai magana akan wasu ɓangarorin hanyoyinsa. Ya zama ta hanyar wasu daga cikin sahabbai din, wanda asalinsa kuma ma'anarsa ta wata fuskar ya zama fi sahihi Muslim, cewar lokaci zai zo za a sami yanayin da in mutum ya yi riko ma da ɗaya bisa goma na addini, to lallai wannan ya zamana abin ajinjina masa ne. An gane ba? Ya kai wani matsayi saɓanin ku lokacin ku sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a irin wannan lokacin, wanda ya tsaya kan addini tsayuwa ta gaskiya, ya yi riko da addini tare da riko da addini a wannan lokacin, kamar riko da garwashin wuta ne, ya haƙura ya jajirce, to wannan yana da ladan mutum 50 daga cikin ku sahabbai. An gane da kyau? Sahabbai suka ce daga cikin mu, yace daga cikin ku. To wannan ana nuni akan wato ainihin wannan wata falala ce da Allah zai ba wa wanda ya yi riko da addini a lokacin da addini yake da rauni, a lokacin da ake baya-baya da addinin, a lokacin da ake yakar addini, shi ya yi riko da shi, ya tsaya ya jajirce, to zai samu wannan ladan saboda wannan tsayuwar da ya yi. Ba wai ana nufin ya bi sahabi falala ba. Sahabi in dai ba sahabi ba, ai babu wanda ya kai shi falala. Sahabban manzara sun suka fi kowa falala, duk wanda yake ba su ba. Amma ta wannan fuskar, an gane ba? Ainihin wata daraja ce, wato ainihin Allah zai ba wanda ya tsaya a bisa wannan matsayi ɗin. Amma tare da cewa daraja kuma ta gaba ɗaya da falala ta gaba ɗaya, to sahabbai suna me? Suna gaba da dukkan wanda yake ba sahabi ba. Amma ta wannan fuskar, an gane ba? To za a ba shi wannan falala ɗin. An gane ba? Ta wannan fuska ne. To akwai hadisan da suka zo a wannan babin da yawa. Irin su hadisin da ya zo a Jami'u Tirmizi, cewa matsalu ummati matsalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu, misalin al'umma ta kamar misalin ruwan sama ne, ba a san farkonsa ne shi ne zai tsirar da shuka a samu kayan amfani ko kuma ƙarshensa, yadda shi ma isnadinsa akwai irin magana kai an gane da kyau. To ire-iren waɗannan hadisan su ake nufi, amma an ba haka ba, ai muna da hadisi da ya zo fi sahihul Bukhari cewa kada ku zagi sahabbaina, da a ce ɗayanku zai ciyar da gwargwadon dutsen Uhud na zinare, to ma balaga mudda ahadihim wala nasibahu, to da ba zai kai matsayin ladan mudu ɗaya da sahabi ya ciyar ba ko rabin mudu. Wannan fa kaga Khalid ibn Walid ake gaya wannan magana, wanda shi ma sahabi ne, to fa kaifa biman huwa dunahu kenan, ina ga wanda yake kuma ba shi ba. To ashe kaga wannan ana nufin wani bangare domin zaburarwa da kwadaitarwa wajen mutane su tsayu su jajirce a ainihin kan haka. To wannan shine wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nastaghfiruka ilayk wa sallallahu ala nabiyil karim.
Alhamdulillah.